gaba daya, ba ku da abin da kuke da shi sama da addini, ba ku da abin da yafi muku daraja da Allah ya ba ku ya girmama ku da shi sama da addinin musulunci. Daka minna azima, baiwa ce mai girman gaske. Shi wannan addini namu addini ne da yake kula da ran dan adam, yake kula da lafiyar dan adam, yake kula da hankalin dan adam, yake kula da mutuncin dan adam, yake kula da dukiyar dan adam, yake kula da shige da ficen dan adam. Dan adam in nace maka ba wai musulmin kadai ba, har wanda ma ba musulmi ba. Addini ne da yazo da dukkan alkhairai na fili da na batini, wanda ake gani da wanda ba a gani. Shine Allah ya zaba wa dan adam wato tsarin da zai iya rayuwa a kai. Ai ku ka san abinda Allah ya zaba maka shine daidai. Idan ka bar zaben Allah, ka je ka bi zaben shaydan ko ka bi zaben san zuciyarka, to sai ka jira ranar da ka kwanta a makwanci aka tashe ka, sai a tambaye ka addinin wani. A lokacin da ka bada bayani na Allah kai ko na san zuciya ko na wani ka zaba, ba zaben Allah kai ba. Ya ku yan uwana, cikin abinda wannan addini namu na musulunci yazo da shi kyawawan dabi'u, shine yazo da kare hankalin dan adam. Saboda duk abin da ka sani malam, abin da dan adam zai iya yi na duniya ko na lahira sai da hankali. Ba hukaci ba a sashi a cikin littafin. Da haka addini yazo da hibzul uqud, kiyaye hankula. Ko dabba ce bai halatta a sa mata kwaya, ta sha kwaya ta hukaci ba. Kai ko dabba ce mahaukaciyar dabba za ga ba a sancinta. A ce ma wannan akuya ce ma haukaci a yanka a ce. Ba daɗi. Wannan saniya ce ta haukaci ta yi hauka a yanka a ce. Za ga ana kyama. To Allah ya kiyaye hankalin ɗan adam, ya kiyaye shi ta yadda kada ya fada cikin yanayi wanda yake ainihin wato bai da kyau. Shi ya sa a yau a zamani cikin abubuwan da suke damun hankalin ɗan adam shine mu'amala da shaya, da shaye-shaye, da kayan maye da kwaya. Wanda yau abun baƙin ciki da abun ciwo. Wanda suka fi kowa shan wannan abun a lissafi da ƙididdiga da aka yi masu sallah ne a cikin wannan ƙasa, da garurrukan masu sallah. Adadin ƙwayar da ake sayarwa ake shanta a jihohin masu sallah musulmi, in ka kwatanta ta tafi adadin inda ba sa sallah. Me yasa? Wataƙila waɗancan sun gane cewa mu'amala da ƙwaya da shan giya da ƙwayoyi da buguwa a titi yana lalata rayuwar ɗan adam. Shi yasa malamai suka ce wato su al-mukhaddirat da muskirat hanyoyi ne na rushewar duniyar dan adam. Duniyar ka ta rushe, sannan kuma lahirar ka kai asara. Ina magana ne akan kwaya kawai da kayan maye. Hanya ce ta rushewar duniyar ka. Duk mai mu'amala da wannan bare samu duniyar ba. Kuma ko mai sai da ita ce zai tara kudin amma ba su da albarka, a ƙarshe zai mutuwa ta wulakanci kuma da tsinanne ne a tare da shi. Dan duk wanda ka sayarwa da kwaya ya sha kwaya, ka lalata hankalinsa, wallahi tallahi sai Allah ya karbe ka. Duk wanda yayi odar kwaya ya kawo da 1 2 3 4 namiji ko maji suka sha suka samu hauka, na rantse da Allah asarar sallolin su, asarar azumin su, asarar auren su, asarar amfanuwar da al'umma za su yi da su, wallahi yana kanka ya kai mai sayar da wannan kwaya ko mai kawo wannan kwaya. Da kuma duk wanda ya taimake shi ya masa hanya ya kawo wannan abun cikin al'umma, ba wai ba sai cikin musulmi ba, cikin kasa gaba daya. Dan shi ma da ba musulmi ba ai dan adam ne, ai ana so shi ma ya amfanar da mutane a inda yake. Dan haka duk wanda ya hanya na kawo abin da zai lalata tunanin dan adam, ko ya lalata kwakwalwar dan adam, ko ya lalata ganewar dan adam, to sai Allah ya tambaye shi me ya amfanin gidajenka, me ya amfanin kadarorinka, me ya amfanin motocinka, me ya amfanin yawon da kake a duniya, kana debo kayan maye kana sayarwa al'umma ka yi kuɗi. Ana cewa ka samu kuɗi, ka iya bada cin hanci, ka iya bada taimako ga suwa ne akan biya maka bukatunka. Ka lalata kwakwalen samari guda ba za su irgu ba. Mutane nawa kamar mahaukata, ya za ka yi albarka? Za dai a ganka da babban gida, a ganka da katuwar mota kana cikinta amma bakin ciki yana damunka. Kana zaune a katon gida amma yarinya yar shekara 21 da ka auro ta hana ka kwanciya bacci. Kullun kana cikin lissafi da bala'i saboda sharrin da ka kulla a cikin al'umma. Wannan illa kenan ta daya dangane da masu odar wannan kaya na maye, da kuma waɗanda suke da dama suke daure musu gindi su kawo su yi wannan abu. Mu kula da kyau, addinin mu addini ne adalin addini, ya kula da hankalin dan adam, da wanda ka sani da wanda baka sani ba, kada ka bari kwakwalwarsa da tunaninsa ta lalace ta hanyar mu'amala da kwaya, ta hanyar mu'amala da kayan maye. Ga sunan bila adadin barkatun yau abun bakin ciki matan aure suna shan kwaya, abun bakin ciki ƴan mata a titi suna marisa, abun bakin ciki yau har a wasu gidajen yini ana kawo kwaya mata suna sha. Wannan wani irin rashin hankali ne? Wannan wani irin dabbanci ne? Wannan wani irin karancin tunani ne? Wannan wace irin al'umma ce wanda ba ta kiyaye hankalinta? Wanda ya zama mahaukaci yaushe zai aure ya rike yaya? Wanda ya zama mahaukaci yaushe zai shugabanci? Wanda ya zama mahaukaci yaushe zai zama director a ma'aikata? Wanda ya zama mahaukaci yaushe zai zama lecturer a jami'a? Yaushe zai zama doctor? Yaushe zai zama professor? Wanda ya zama dan kwaya yaushe zai zama babban dan kasuwa a amfanar shi? Wanda ya zama dan kwaya yaushe zai zauna cikin al'umma ya taimake su? Lalata al'umma ne gaba daya. Dan haka malamai suka ce ku sani cewa wannan harkar kayan shaye-shaye abu ne wanda yake mai tsohon tarihi. Makiyanmu waɗanda ba sa son mu, ko dai a matsayin mu na musulmi ko kuma a matsayin mu na ƴan Afirka gabaki daya, to sun shirya wannan al'amari sosai a lokacin da mu kuma muna bacci. Daga cikin hanyoyin da ake bi a rusa al'umma ai kata-kata da ita, yanzu an daina yaki da bindiga da harbenin harbeka, yanzu yaki ake da tunani. Sai a lalata tunanin matasanku. Daga nan zuwa shekara 30 ba za ku yi aiki komai ba, kun zama marasa tunani, sai dai a turo wasu su mulke ku. To ƴaƴanku sun zama ƴan kwaya, yaushe za su zama ƴan siyasa da za su zo wanci kasa? ƴaƴanku sun zama ƴan kwaya, yaushe za su zama manya-manyan ƴan kasuwa da za su rinka odar kaya? ƴaƴanku sun zama ƴan kwaya, yaushe za su rike mimbaranku na masallaci suna sallah suna jagorantar ku? Ina za a samu alƙalai? Ina za a samu sarakuna? Ina za a samu tsaki? Ita harkar kwaya lalata tunanin ɗan adam ne da rayuwar ɗan adam gaba ɗaya a duniya da kuma lahira. Don haka wani daga cikinsu yake cewa masu wannan sana'a biya ake, kuɗi ne ake samu, sana'a ce wacce ake ana samun kuɗi don a lalata ɗan adam. Idan ana so wata al'umma a rugurguje ta, ba sai an sa bindiga an harbe ta ba, to sai a lalata matasanta. Wani yake cewa a cikinsu yace alaikum an tahkamu bisiddadi shababi wa talaba. Mu abin da muke so a gare ku a wannan kungiya tamu, kungiya ce ta asiri, koyayyar kungiya ce, ita aikin ta kawai ya za ta lalata samarin mantika, samarin wata jama'a, samarin wata al'umma. Kuma duk inda kaji ana mu'amala da kwaya, to an fi mai da hankali akan yara matasa, saboda su ne manyan gobe. Ai idan yaro ya lalace yayi gobe za ta yi kyau. Yace to ku mai da hankali akan matasa, ku mai da hankali akan dalibai da suke makarantu a jami'a. Yace karku damu da tsadarta, ku sayar ta da tsada, ku ba su ita kyauta. Wallahi haka ya rubuta gashi da Turanci. Yace ku sayar ta da tsada, ku ba su ita kyauta. Idan suka sha ta kyauta, akwai lokacin da za su zo su sa kuɗin su suna neman ta ruwa a jallo, sai ku sa mata kuɗin da kuke da kuka ga dama, kuma sai sun siya. Gashi a rubuce. Da haka ya ku ƴan uwana, ku sani cewa wannan harka ta shaye-shaye da mu'amala da kwaya, likitoci a duk duniya gaba ɗaya sun yi ittifaki, babu saɓani. Likitocin duniya, ban faɗa maka aya ko hadisi ba, a likitanci a duniya duka an yi ittifaki cewa abu ne mai illa a rayuwar ɗan adam. Shi yasa duk duniya, kowace ƙasa da ka sani, akwai ma'aikata ta yaƙar shan ƙwayoyi da mu'amala da su. Duk duniya, duk talaucin ƙasa, duk wadatar ƙasa. Duk da kuma akwai ƙungiyoyi na asiri waɗanda su kuma aikinsu lalata ɗan adam, ba a iya hana su. Sun yi ƙarfi, suna da manufa, suna da dukiya, suna da kuɗaɗe. Da haka yana da al'abraru diniya wal adraru ad-dunyawiyya, illa ta addini illa ta ainihin wato duniya. Shi yasa suka faɗi, wani marubuci ya rubutu yace shan ƙwaya kaɗai da kayan maye shi kaɗai sai da ya lissafa illar da yake wa ɗan adam, illa guda 120, wanda kowace ɗaya ruhi ne wanda ba za ta bari ɗan adam ya iya rayuwa ba. Kuma illolin kala-kala ne, akwai illoli a addini, akwai illoli a rayuwa, akwai illoli a zamantakewa, akwai illoli tare da iyali, akwai illoli a maƙwabtaka, akwai illoli daban-daban-daban-daban da wannan mu'amala da kayan maye suka yi yawa. Yau abun baƙin ciki ɗan uwana a wannan gari namu na Kano yau da muke ciki, ka ɗan yi jinkiri ka gani zuwa ƙarfe 11 na dare, ka bi titunan garin nan ka rinka ganin yaranmu yadda suke marisa. Taro yau za a je na ƴan mata, ka je ka ga wasu kawai a ce wannan group ɗinsu ne na ƴan shaye-shaye. La ilaha illallah, malam yau har ta kai ga yara a primary school ana saida musu shisha. Yau shishan nan an mai da ita an zamanar da tadda shi shisha ya kai uba. Akwai shisha da ake yinta kamar yar karamar waya, akwai shisha kamar biro, akwai shisha yanda ka san taba haka take yar karama da an sata haka sai ga ana tsotsarta. Ni da shekaruna da na kwace ta a hannun wani yaro, yaron nan duka bai kai shekara 15 ba, wallahi tallahi ni kam na dauka wani abun charging ba ta kai malam abu mai kyau an zamanantar da shi malam shisha har da USB. Yau inda ba dan mutanen nan sun san tana da illa a rayuwar yaran mu ba, ai wannan ka sa hannuwa haka ma wallahi yaro ne dan primary a jikarsa. Da haka wajibi ne malaman makarantun primary da secondary ku rinka satin jikan yara in za su shiga makaranta a tabbatar babu waɗannan irin waɗannan ma'aikatu da muke da su a cikin mu masu albarka. Ku rinka wayar da dalibai kuna bi makarantu makarantu kuna samar da awareness ba a bakin titi kadai za ku tsaya ba, wallahi al'amarin ya wuce wannan, wallahi har a cikin makarantu, wallahi har a primary, wallahi har a secondary, a jami'a kan daman gidan yanci sai abin da Allah ya yi. Yaro karami za ga ya bugu yana bacci, akwai lemuka da yara suka iya hadawa yau da wancan lemon da wancan lemon, ba zan faɗi sunan shi ba dan kai ya zama dalilin yaduwar abin. In yaro ya buga wancan lemon ya buga wannan ya sha shi, billahi azim malam yini zai yana bacci. Wani yaro aka ga dan uwansa yana bacci aka ce ya kullun bacci yake, baya bacci ne a gida, sai shi ai lemon kaza yake hadawa da dan karamin yaro bai kai secondary school ba, kana can kana iho a kasuwa, kana can kana office, kana can AC, danka ya zama dan kwaya yana da shekara 12 kana shirme baka san ma ina ka tafi ba. Da haka akwai illoli masu tarin yawa, bacci maganar samari matasa yanda suka lalace kisan kai saboda shan kwaya, ta'addanci saboda shan kwaya, raina mutane saboda shan kwaya. Malam yaro zai sha kwaya ya dirke mata ya hawa daidai tsawo ya debi mata ya kai su asibiti, yana tuka a daidai sahu yana buge da ya juya haka mana wani abu sai dura ashar zai da hankali da ganin fuskar sa ka sani ya farko dai bai sallah ba, na biyu da ganin idan sa da bakin sa ka san cewa ba daidai yake ba. Irin wannan al'umar a cikin ta muke rayuwa, wani sai ya dirke ta ya koshi ya kama direba zai tuka mota zai tafi Lagos ko zai tafi Abuja, kuma tafi ake masa shi baya tuki sai ya bugu, saboda ana rayuwa da al'ummar da basu san darajar ran dan adam ba, ana rayuwa da al'ummar da basu san kimar mutuncin kansu ba, ballantana wasu su. Da haka akwai illoli masu tarin yawa. Na farko dai mashiga ne ta talauci, na rantse muku da Allah daya duk al'ummar da take mu'amala da kwaya da kayan maye ku rubuta ku ajiye albishirinta da talauci, hanya ne na talaucewar al'ummar da talaucewar masu shanta, sannan kuma cakiyanci da ta'addanci da zaman banza. Za ga duk masu wannan mu'amala yan zaman banza ne, tana kashe zuciya da kuma ainihin rashin kishi a gida. Duk mai shan kwaya da mu'amala da kwaya baya kishin matarsa, baya kishin iyalinsa, ɗabi'ar kwayar ce za ta cire ma kishi. Za ka iya gani ana zina da matarka baka damu ba, za ka iya kallon yarka tana shakiyanci baka damu ba, tunda ai ka lalata kwakwalwar da za ta sa maka kishin. Duk yana tabbatar da wannan da kuma keta dokar Allah tabaraka wataala da koya wa yara mummunan ɗabi'a da kuma zubar da mutunci fukudanu sharafi wal makanati a cikin al'umma, kamar yadda dawara akan mu'amala da waɗannan kwayoyi yana hada ne da Allah, hada ne da ayoyin Allah, hada ne da shari'ar Allah tabaraka wataala, kuma yana hana sallah, tana hana sallah. In mutum ya sha ba lalle ya saurari sallah ba, damu wake ma maganar sallah, ballantana bin iyaye wa yake magana, ballantana kaza. Barin ba ku wani tarihi, kafin a hana shan giya, wata rana Ali bin Abi Talib ya sha giya, lokacin giya halal ne, ya sha giya ya sha giya, da ya bugu sai je ya samu raƙuman ɗan uwansa Hamza, ai sayyidina Hamza kai, ya sha ya ƙoshi, sai ya samu raƙuman Ali bin Abi Talib mafiya tsada duk ya daddatse su ya sassara su. Aliyu ya zo ya kawo Annabi tsara ya ce ka ga abin da sayyidina Hamza ya mini, ya ce amma ina zaton baya cikin hayyacinsa. Maza Allah ya tashi ya tafi gurin sayyidina Hamza da shi da Aliyu don abu kadu, me yasa kai mai wannan ta'addanci haka kurin ka kashe raƙuma ka yayyanka su ka daddatsa ba ma yanka a ci ba daddatsa su yayi manyan raƙuma masu kuɗi Hamza yana shimbuguwa sai daga kai haka ya kalli manzon Allah yace da kai da wannan Aliyu duk ba ƴaƴan baban iyaye na bane sai Annabi ya ce wa Aliyu kai hakuri baya cikin hayyacin ka kina kaga duk wanda yake cikin mahaye zai iya zagin ubansa zai iya zagin addini zai iya rashin mutunci wa masu mutunci to jama'a wannan dabi'a ta kawo kwaya da kayan maye a cikin al'umma ana so ne a dasa rashin mutunci a cikin al'umma shi yasa za ku ga akwai abubuwan da wasu yaran mu suke a social media maganganu na rashin mutunci da rashin girmama mutane wallahi duk akwai tasirin waɗannan abubuwa ita kwaya malam kala kala ne akwai wanda in ka ci za ka bugu kowa zai gane akwai wanda kuma ba za ka bugu ba amma kwakwalwar tunanin zai canja zai bude maka idan ka baka ganin kowa da mutunci idan ta guja ka zaka iya fadan komai kuma kowa zaka iya tunkarar sa ballantana makami na rantsa muku da Allah da yawa daga cikin ta'addancin da ake yi a arewacin Najeriya da kudancin Najeriya akwai tasirin shaye-shayen kwaya waɗanda suke da mu'amala da su suna fada su ce a gaban suke shan kaza suke shan kaza suke shan kaza ashe kaga daga cikin illar da mu'amala da kwaya take mana a cikin al'umma yawo da kwayoyi da kayan maye har yakan sa wasu makiya su dauka su rinka yi mana ta'addanci ha to malam wani abin da ake na rashin imani in ba kwaya mutum ya sha hankalin sa ya fita ba zai iya yin wannan abu da kuma lalacewar samari matasa malam yaro zai iya daukan mace yana saduwa da ita a fili yana daukan bidiyo kuma ya sake shi a duniya kamar yadda yau a kasar nan a cikin kwanakin nan akwai yaro dan jihar Kano wanda yake irin wannan harka ta social media da badala yazo yayi zina da yarinya a fili tsarara aka dau hoton su kuma aka yada yanzu mai hankali da yake cikin tunanin su zai wannan abu to wallahi idan za a yi ta muku bayanin illolin waɗannan abubuwa da ainihin wato ake fada na kayan maye maye shaye shaye to wallahi tallahi sai akai har magariba dan haka muna addu'a ga wannan ma'aikata da Allah ubangiji tabaraka ta'ala azurta mu da ita Allah ya karfafe ku ya taimake ku ku sani aikin ku aikin lada ne ba aikin albashi kadai ba don Allah ku zama mutanen kirki ku zama masu amana ku ne sanci mu'amala da cin hanci da san zuciya da mu'amala da na san wane in daga masa kasa kafa ambaci wannan harkar ta ku duk wanda yayi sakaci yasa san zuciya a cikin barnar da zaka kawo a cikin al'umma tafi barnar dan fashi da makami na'am dan fashi da makami kudin mutane zai karba yi kai kuma yau idan kai sakaci ka kyale lalata tunanin yan adam za a lalata da kwakwalen su mahaukata nawa za a miyar yara samari nawa za su lalace da ka ba sani ba sabo kai iya abinda kake iya yi amma kada ai amfani da kai wajen cutar da al'ummarka ko shi aikin da ana ritaya zaka yi shekaru ka gama ka koma gida ka zauna shekarun da kai wace wani abu ka shuka wa al'ummarka idan ka tuno abinda kai na barna za ka yi bakin ciki ka damu in aka ce a lokacinka a zamaninka al'umma ta samu illa ta samu rauni ba za ka iya bacci ba in ka kwanta a kabari ba za ka iya miƙewa ba ku taimaki yaranmu matasanmu ku tsaya tsayin daka kun zama iyaye kun zama abokanan mu'amala ku duba ciki da waje daka da waje kuma ku sani cewa wata jiya ce mai karfi take taimakon wannan janini kai ku dauka dan kun yau za a daina gobe ma wata hanya sabuwa za a kawo ba bacci ku yi ta kosis ku yi ta bin gurare wallahi tallahi har masallatan juma'a ya kamata ku rinka zuwa kuna lafiya na rantse da Allah za a zo a samu wani ya zauna yana jin kudu ba juma'a dan kwaya ne idan ya tafi zai je sha kwaya mata aure suna shan kwaya wata mata ta kawo mana fata ta ce malam bakin ciki na shine kullum mai gidana abu ge yake dawa da daddare baya cikin hayyacinsa tace bai da aiki sai kuzarin kwanci ita zagga kuzari ita ce to baya cikin hayyacinsa babu hankali yara su zo suna baba sanda dawowa ya ta musu auka saboda ya bugu ya zagi iyayensa ya zage mu ya ci mutuncin mu tace kudin mu kudin sa ba ma samun kudin sa sai a wurin karuwai wurin mutanen banza ya sha baya ya bar mu da yunwa ya bawa karuwai ya bar mu cikin talauci wannan ɗaya ne daga cikin illoli masu tarin yawa tana sabbaba matsaloli na farko dai har makanta tana sawa masana suka faɗa mutum ya makance haka kuri ya daina gani ga raunin kwakwalwa basirar ta toshe da abu zakira sannan kuma ainihin wato ana iya samuwa da hatta ciwon kanjamau ciwon AIDS yana iya sababa abun mamaki ne ta binci a me ya alakar shan kwaya da kamuwa da ciwon AIDS amma likitoci sun yi rubutu masana sun fada akwai ta hanyoyin da suke iya haduwa sannan idan mace ce mai al'ada yana lalata mata al'ada al'adar ta lalace jini ya lalacewa da kawo illa a hanyar shan numfashi mutum numfashin sa ya rinka daukewa daga baya a samu bugun zuciya daga baya malamai har suka ce ana samun unexpected death mutuwa ba a tsammani haka kurin ba ciwo ba komai a ga mutum ya fadi ya mutu me ya faru yana mu'amala da kwayoyi wanda shari'a da man ta hana kuma zaman ainihin wato ake zaman take wan duniya na yau da gobe shi ma ya hana da ka yan uwana musulmi mu sani daga cikin illolin da sai damu mu a yau a cikin samarin mu matasa arewacin Najeriya akwai mu'amala da kwayoyi yanzu harkar daba galiban duk inda dan daba za ga ya dauki makami ya tsari wani wallahi ya sha kwaya ya bugu duk inda dan kalare duk inda dan area boy ko a Lagos ko a Ibadan ko a Kudu ko a Arewa za ga akwai mu'amala kwaya yanzu sai an muku wa'azi akan shan kwaya yanzu sai an kafa muku hukuma ta ana ku shan kwaya yanzu sai an ja kullun ku akan shan kwaya da mu'amala da kwaya ai wannan wani aiki ne da ya kamata da ni da kai da kowa da kowa mu hada karfi mu kokari mu kawar da wannan bala'i a cikin al'ummar mu Allah ya zaunar da mu lafiya a wannan kasa ta mu ya raba mu da dukkan sharri ya raba mu da dukkan masifa ya raga mu da dukkan bala'i ya zaunar da mu lafiya ya ba mu alkhairi ya ba mu kwanciyar hankali ya ba mu abin da zamu ci ya ba mu abin da zamu sha Allahumma izil islam wal muslimin wa adilla shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa sul ibadak al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabb al alamin ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أيا قولي إذن لمن يذوب أقو أنا تنقى ما تقفى أيا قولي سبو ده مهم منشر أبنى نيتي فتا قومو من صلوك تند أيكي سيابا ما دي إنا تماني وتقيلة تيدي كو تيدي قومو كو تيدي فتا نذا قو كتي نذا قنا قرشا ممنا أقوى الله ممنا أقوى وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله